anan masallacin zamto malabu da ke kiro marwa a cikin garin yola a yau insha Allah za mu yi darasi na uku shekara ta 1446 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya yi da shekara 2025 miladi kuma jiya mun fara tafsir tafsirin wa sayyidina insana diwali dai insana insha Allah za mu kara mai mai tayar kafin mu ce gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
وبنجي تعالى ووصينا الإنسان ميوى dan adam wasiki ihsanan ya kyautata bi walidayhi wa iyayensa wato muna bashi umurni mai karfi lalle ya kula da iyayensa babansa da mahaifiyarsa ya kyautata musu ya kula da su abin da ake cewa birrul walidayhi wato shine kyautata wa iyaye shine da'atuhuma fil ma'ruf والإحسان إليهما وكف الأذى عنهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما والاستغفار والدعاء لهما بعد مماتهما وتشيني كموس داء أبن الذي يتابع الله فنانك كيو تتامس أرى يوسف ولادة شمس دا شمس دا تفاقنس ولين زمان دا تورانس sannan da kamewa ga barin cutar da su karka cutar da su ko tsaki ba ya daka musu sannan da girmama abokaninsu da sadar da zumuncin da suke da dangantaka da wa'inda za ka sadar da zumuncin ma'ana ka sadar da zumuncin yan uwansu sannan kuma da yi musu addu'a da nema musu gafara bayan rasuwa wannan hakki ne na uba a kai yaya laka dole ka samu wannan idan ba wannan to ka zama akon diwani dai ka zama mai saba wa iyaye ko da ka iyaye lallaba su ake kyautata musu ake saboda haƙin su babba ne saboda ubangiji subhanahu wataala ya hada haƙin wato iyaye da haƙinsa daga haƙinsa sai na iyaye yace wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana Allah ta'ala yayi hukunci kar ka bauta wa kowa sai shi sai dai kuma ka kyautata wa iyaye ko da ka wajibin ka ne ka kula da iyaye sannan sai ta hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atuhu kurhan sai misali da mahaifiyarsa ta dauke shi wahala wada'atuhu ta sauke shi kurhan akan wahala wato shi dan adam mahaifiyarsa ta dauke shi a cikinsa wata tara akalla ko shekara ɗaya ko fiye da haka a bisa tilas tana shan wahala amma ka ta daure kuma tana son kayanta to sai mutum ya duba irin wahalan da mahaifiyarsa ta sha lokacin da take da cikinsa sannan wada'atuhu kurha kuma ta ajiye shi cikin wahala wato shi ne naƙuda kenan ta yi naƙudansa a cikin wahala ta haife shi wato ba kafanta ta yana duniya ta yana lahira ana tunanin ko za ta kai labari ko ba za ta kai sannan bayan ta haife shi sai ta yi jinya duka wannan saboda kai to sai mutum ya duba irin wahalar da mahaifiyarsa ta sha sai ya kyautata mata sai ya kula da ita ya ji tausayinsa kamar yadda ta shiga wani hali na abin tausayi a lokacin da take tausayi da cikinsa ko ta haife shi ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye shi man ahaqqu an-nasi bi suhbati wani yace wa ya fi cancanta na kyautata masa a cikin mutane manzon sa yace ummuka mahaifiyarka sai ce thumma man sannan wa sai ce ummuka mahaifiyarka thumma man sannan wa ya sake cewa ummuka mahaifiyarka sannan sai thumma abaka fa adanaka fa adanaka sannan ka kyautata babanka sannan sai ƴan uwanka to da girman haƙƙin uwa القرة لقمان الله تعالى شوي ووفينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عمله أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير الله تعالى تمني وسيتي ودم أدن يتوت تعطي عيسى ما في يتتات أكيش روني أكرروني قل لهم مات ذلاتيا قل لهم أثبت أنا أدوى أو أنا أتمالى شوى تكي لشوى مقفع da zazzabi da amai da sauran rauni akan rauni sai ta yi wata tara tana fama to da haka ga nauyin kuma yaro saboda haka tana cikin damuwa Allah ta'ala yana tunatar da kai wannan don ka kyautata wa mahaifiyarka sai Ubangiji ta'ala ya ce wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahra daukan cikinsa shi da shayar da shi zuwa yaye shi wata 30 kenan wata 30 sai tana ta fama da kai tsakanin daukar cikin da yayi da shayar da kai wannan shi ma babba al'amari ne ba an haifi yaron kuma ga shayarwa kuma ga kula da shi da wanke masa ba haya fitsari wata 30 za a yi ana fama kamar yadda ya ce wa fisalu fi amai a watar aya wato daukar ciki abin nan yayi shi a shekara biyu imma a kaddara wata 6 ne aka ɗau cikinsa aka haɗa da sha da shi shekara 2 wata 30 idan kuma wata 9 ne cikin aka sha da shi wata 21 shi ma wata 30 ne yake sa Allah ta'ala ya ce anishkurli ka gode mini wa walidaika ka gode wa mahaifanka ma'ana ka bauta min ka kyautata wa mahaifanka ilayyal masir makoma zuwa gare ni in ba kai ba kuma za ka zo ka same ni shine ma'anar magana to da haka dole ka kyautata wa iyaye wannan ayan muhammadu wa fisaluhu 30 shahran Allah ta'ala ce daukan cikin mutum da yayi shi wata 30 to sai malamai suka yi istinbai cewa mafi karancin ciki wato wata 6 ne mafi karancin ciki zuwa a haife shi daga daukar sa zuwa a haife shi wata 6 ne idan mutum ya haifi ya auri mata bayan wata 6 sai ta haihu to ɗansa ne amma in bai kai wata 6 ba ba ɗansa ba ne ta zo da ciki saboda Allah ta'ala a wannan suran ya ce wa hamduhu wa fisaluhu 30 shahra daukar cikinsa da ya yi shi wata 30 a suratul luqman ya ce wa fisaluhu siyamai ya yi shi a cikin shekara 2 ne kaga shekara 2 shayarwa in ka cire shekara 2 a wata 30 zai baka wata 6 ya rage a suratul baqara ya ce wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma rida masu mata iyaye mata suna shayar da ƴaƴansu shekara 2 kenan shayarwa shekara 2 wata 24 in ka cire a cikin wata 30 ne zai rage wata 6 ne suka ce to mafi karancin ciki shine wata 6 wannan malamai sun yi ijma'i a kan saboda wa'innan ayoyi guda biyu wanda a cikinsu akwai dilalatul ima'i wa tabbi saboda haka suna nuni cewa mafi karancin ciki wata 2 wanda kuma ya faru a zamanin sayyidina Usman ko sun ce a zamanin sayyidina Umar wani mutum matarsa ta haifi ɗa bayan ya aure ta da wata 6 sai gashi ta haihu sai yake shakkar anya ko wadannan na sani to sai na ali yana wajen sai ce ɗan sani saboda Allah ta'ala ya ce ɗaukan ciki da yayewa a suratul ahqaf wata 30 sai kuma ya ce yayewa shekara 2 a suratul Luqman nan cire shekara biyu cikin wata 30 wata 6 ya rage saboda haka ana iya haihuwa wata 6 a wata riwayar ma an ce sai na Uthman ne har ya ce aje aje fi wannan matan tayi ne sai sai na Ali ya ce ya zaka jefe ta ai ga abin da Allah ta'ala ya fada ko zaka wata shi da yana yin ta to shi yasa sai malaman suka yi ijma'i cewa wata shi da ana iya haifan yaro in ka auri mace bayan wata shi da kif ta haihu to danka ne baka da hujjar da zaka ce taro da shi saboda wa'innan ayu wannan shine aqallu muddatil hamli mafi karancin zamani ciki kenan ba jayya tsakanin malamai to sai kuma iya shekara nawa ne ciki yake yi mafi yawa kafin a haihu misali ka saki mata sai bayan shekara ɗaya sai ta haihu danka ne kaga in ka ɗauka wata tara kawai ciki yake yi to ka ke nan bayan ka sake ta da wata uku ne sai cikin yanzu ta haihu bayan shekara ɗaya in ka ɗauka haka ne wanda wasu malamai haka suka ɗauka zaka ce a ba haka ba ne ciki yana iya yin shekara ɗaya haka wasu malamai suka ce to kuma in bayan shekara ɗaya ne kuma ta haihu kuma ba bayan ka sake ta sai a ce kuma ba cikin ta bane zaka ce a ciki yana shekara biyu yana shekara biyu wannan a ruwaito daga Aisha kenan ciki na iya zama ɗa na iya zama a cikin mahaifinsa mahaifiyarsa a matsayin ciki har sai bayan shekara biyu kafin a haife shi wannan ana samun sa ana cewa yaron shekaru saboda ya shekara a ciki har da ra'ayi sai da ya wayo ya fito sai da ya wayo ya fito ana samun amma galibi wata tara ne sai dai ana samun wata shida wata bakwai wata takwas wata goma sha ɗaya sha biyu har zuwa shekara biyu wasu malayan suka ce yana kai shekara hudu ma don wani ya ce wa Imam Malik Aisha ta ce ciki ba wuce shekara biyu sai Imam Malik ya ce ban yadda Aisha ta faɗi wannan magana ai ga wancan nan a Madina in ta ɗau ciki sai ta shekara hudu take haihuwa sai ga wani ciki yana shekara hudu kuma sama malikiya ne suka ɗauki shekara hudu amma a wata riwaya a masaukin malikiya shekara biyar sai ya wuce shekara biyar ne za a ce ba na faɗi shine mai tufa da ruka bi ke cewa wa khamsatul awami aqsal hamli wa sittatul ashhuri fil aqalli shekara biyar shine mafi tsananin ciki wato mafi yawan lokacin ciki mafi karancin sa kuma wata shida saboda haka mace tana iya ɗaukar ciki ta yi shekara biyar ba ta haife shi ba in ka zaki mata bata gama bata yi idda ba ta yi jini na idda ba bayan shekara biyar ta haihu to cikin ka ne ɗanka ne sai dai in ya tabbata ta je ta yi jini wannan ba ɗanka ne to wasu malayan suka ce a shekara shida ne wasu suka ce bakwai yana iya zama shekara bakwai ba ya kai shi ba wato ciki yana kwanciya ana cewa cikin ta ya kwanta sai daga ba sai tashi ya yi shekaru Ibn Qayyim ya kawo har zuwa shekara bakwai ruwa wasu malamai sai rijayar da cewa fatawa wasu malamai ya rijayar da cewa bai da ma adadi ma ko shekara goma ne ma ta yi ne ba ta je ta yi na bane an tabbata dama da ciki to shekara goma ma ko shekara ashirin ne ma zan na sani to da kenan mafi yawancin zamanin ciki bai da iyaka mafi karancin sa ne ke da iyaka wata shida ne ke wata shida ba dan ka bane wannan wani fiqhu ne aka fitar a cikin ayoyin nan Allah ta'ala ce hatta idza balagha ashuddahu har idan da ya kai karfin sa kuka ce kai shekara 30 33 35 wa balagha 40 sana kai shekara 40 to cikan karfin sa kenan shekara 40 ana ga mutum tun daga shekara 30 akwai karfi a jikin sa har ya je shekara 40 ina zuwa shekara 40 karfin sa ya gama cika hankalin sa ya gama cika sanin ya kamata sa ya gama cika yasa galibin annaba daga shekara 40 amma idan mutum bai kai shekara 40 ba ana iya ce masa yaro ko a ce masa matashi amma ya kai shekara 40 sai dai a ce mutumin nan kuma za a ce yaron nan ko matashin nan duk da cewa a zamanance ɗan shekara 50 ma sai a ba shi shugaban matasa ko shekara 60 ta ce shugaban matasa a sai dai mai shugaban kulawa da matasa kaga ba a cikin matasan ne shugaban kulawa da matasan gida cikin amma dai shi ma matashi ne daga shekara 40 ai an muke matashi matashi daga shekara 15 zuwa shekara 40 kaga shekara 25 mutum yana matashi ana kai shekara 40 shikenan ka zama kahalin gurdo eh kai ba tsoho ba kuma ba yaro ba ba matashi ba kana saka saki kenan daga gani har zuwa 50 kana borzo daga 50 ba kuma ka fara an fara gangarawa wasu sun fara ce maka baba ko ba yayan ka bane bari a ce ka kai 60 65 ka bane to wannan ayan ta saukane aka ce akan sayyidina Abubakar aka saukar da wannan ayan domin da ya kai shekara 40 din kala sai ce rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya ya Allah ka tusa mini in gode maka ni'imar da kai mini wa ala walidayya da kuma ni'imar da kai wa iyayena wato ya Allah ka sa mini kamin ilhama idan mai maka godiya ina tuna ni'imar da ka mini shine musulunta da nayi domin ya karbi musulunci tun da dumi-duminsa tun lokacin da manzo sama ya zo da shi amma kaga musulunci nan ya zo manzo sama yana shekara 40 shi kuma sai na baka yana shekara 37 da rabi amma da ya kai shekara 40 shi ya karbi musulunci ba iyayensa sun karbi musulunci iyayensa ma sun karbi musulunci to shi ne yake godiya Allah ta'ala yana cewa ya Allah ka tusa mini in dinga maka godiya da tani iman da ka mini kasancewa na musulmi da kuma ni'imar da kai wa iyayena kasancewansu musulmai ko da kashi ya yi sa'a da babansa da mamansa duk musulmai ne Uthman shi ne Abu Quhafa kenan musulmi ne haka ainihi mahaifiyarsa Salma bintu Arwa ita ma musulma ce to sannan ga 'ya'yansa kuma su Abdurrahman bin Auf ga Aisha ga Muhammad ga waye ga sunan duk 'ya'yansa suka zama musulmi to shi yasa yake godiya Allah ta'ala a kan wannan yace sannan wa an amala salihan Allah ka kore min idin da ayyuka nagari tarbahu da zaka gamsu da shi ya zama ina aiki nagari wanda kai yarda da shi aiki da ya dace da shari'ar ka kuma ya zama don Allah ne yake shine al'amalu salih aiki nagari sai ce wa aslihi li fi zuriyati ya Allah ka gyara min zuriyata ka shiryar da zuriyata ƴaƴana da jikokina duk su zama musulmi mutanen kirki Allah ya amsa masa addu'arsa zuriyarsa musulmai ne yace inni tubtu ilayka ya Allah na tuba na koma zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ni ina daga cikin musulmi wato ya Allah na tuba daga dukkan wani laifi da na maka ni na ne kauya ni musulmi to kenan ya kamata idan mutum ya kai shekara 40 to fa ya sani cewa yarin ta fata kare masa ya dawo hayyacinsa ya dawo bautan Allah subhanahu wataala da godiya wa Allah ta'ala akan shiriyar da ya masa da kokarin gyara iyalensa da iyayensa kaga yace wa aslihi li fi dhurriyyati Allah ka gyara min zuriyata iyana da iyana yanzu abin da ke gaban ka kenan don ka ci rabin rayuwanka yanzu gangara kake yi kana gangara ne me rage maka kai shirya iyaya da sauran tarbiyyar iyayanka to shine sai na Abubakar yake roƙon Allah ta'ala ya shirya masa da zuriyata idan ka kai ashuddaka shine ka kai shekara 40 hankalinka ya gama cika ƙarfinka ya gama cika hangen nesanka da sauransu to sai ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaya kuma akan tarbiyyar wato ainihin ƴaƴanka sai Allah ta'ala ya ce
ulaika alladhina nataqabbalu anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون
ومن قد تعالى أولئك الذين نتقبل عنهم إنهم وإنما في إيماني سوى أبو بكر دمك من تنسو سوني وجد أن مكي أحسن ما عملوا muke karba musu mafi kyawun abin da suka aikata wato kyakkyawan aikin da suka aikata nan a hasana ai hasana ake ne mubalaga ce ismu tafdil ne amma sifa mushabaha ake ne wato muke karba musu kyawawan ayyukan don in ka ce muke karba musu mafi kyawun ayyukan su to me kyan ba za ka karba ba sai wanda yake kyakkyawa a kyakkyawan ayyukan su kawai ake ne wa na tajawazu an sayyi'atihi ko muka ketare musu munanan ayyukan su ba za mu kama su da laifukan su ba fi ashabin janna ko musafi cikin yan aljanna wa'ada sidiq alladhi kanu mu'adun wannan alƙawari na gaskiya wanda dama sun kasance an musu alƙawarin sa cewa duk wanda ya imani ya aiki nagari Allah ta'ala zai sa shi a aljanna innal ladina amanu wa amilu salihati كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وان سكي ايماني سكي ايتي نغري تو الجنه الفردوس ايتاتي مسوكين ايتاتي عليه غارن وتو ايتا ذا تربي سرانن الجياو فدان الله تعالى دي فدي سيكوفين مو ان متانين كريكي ما سو ايان سو ديييا ما سو غوديا وا الله سبحانه وتعالى ما سو غارين زوريان سو سن زما باين الله نغري الله تعالى يتي تو وين سو ني ونده مكي كربان ايوكا اولئك الذين تتقبل عنهم سو مكي كرباوا ba sai tsoron Allah shi yake sa karbi aikin ka. Allah ta'ala ce inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin. Allah yana karban ibada daga masu tsoron Allah. To da ka alamomin karban ibadan mutum ko ayyukan mutum akwai tsoron Allah a ciki. Ka zama mai tsoron Allah, Allah zai karbi aikin ka. Alama ta biyu, ka zama mai cin halal. Ka zama mai cin halal. Cin halal yana sa karbi aiki, cin haramun yana hana karban aiki. يوم بنجي تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا يا كوما زني كتشي دقا أبونا حلال سنبقى أيكي نغري فأتي كربان أيكي تيكاتي حلال تيكاتي حلال الله يجي كربان إبادة سنة ألاما نو كتشين إن كي إبادة ينما كنا طورتي كنا تنانين فو الله كربا فو دي كربا أنا كنا سفا مولي wato kar ka je ka rudu wai ai kai zikirin da kake Allah ya karba kai dan aljanna ne zaka iya ba wani ma aljanna wannan ruhun shedan ba ka da tabbas ka dinga tsorita a zuciyanka sallan da kai Allah ya karba Allah ne ya baka dama kai to ya karba aikin hajjin ka umran ka azumin ka zikirin ka kyautatawa iyayen ka duk ka dinga ji a ranka Allah ya karba sai ka dage kai ta addu'a Allah ya karba wannan shine sifar mu'mini kamar inda Allah ta ce wallazina yutuna ma ata wa qulubuhum wajila mu'mini suna aikata abin da suke aikata a zuciyarsu a tsorace Aisha ta ce masu sabon Allah ake nemi manzo Allah ce a su ne masu sallah da azumi da zakka suna tsoron an karba musu ko ba a karba musu ba kaga dole sai ka hada da addu'a sannan daga cikin alamomin karban aiki shine bayan ka yi mai kyau ka sake wani mai kyau magabata suka ce alamatu qabulin hasanati alhasanatu ba'daha alaman karban aiki kikkiawan aiki shine kai wani kikkiawan aikin bayan amma kai wa Allah biyayya ka je kuma ka saba masa kana rusa abin da ka gina kai ibada ka je kana sabon Allah to kaga duk mai tudanya ayyukan sa nagari da munanan ayyuka to ana akwai abin tsoron ba karba masa aikin sa dole kuma daga zulumin da yake ya dinga istighfar yana tuba yake ta aiki ta Allah karbe shi to bayan Allah na gari su ne Allah yake kula da su yake karban ayyukan to ubangiji ta lace wa'da sidi aka da aka tafi ashabi janna bayan an karbi ayyukan su kuma za a sa su a janna dan Allah karbi yakin ka shikenan zaka tafi aljanna ne to aljannan kuma Allah yake shine alƙawari na gaskiya wanda aka mu dama masu tsoron Allah su ne masu shiga aljanna وصاروا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض وعيد للمتقين انت انا دي الجنه دون ما تقرون الله وكاغا وانا القولي فناك نو ابنجي سبحانه وتعالى اكن سوره التوبه يتي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر ذلك الفوز العظيم الله تعالى يتي Allah yayi alƙawari wa mu'minai maza da mu'minai mata zai shigar da su aljanna wanda koramu na ruwa da giya da zuma suke gudana tsakanin su duk wanda ya imani ya ji tsoron Allah Allah ya masa alƙawarin aljanna sannan za su dawwama a ciki kuma akwai wurare zama masu daɗi a aljanna a cikin aljannatai na zama Allah ta'ala ya ce ga yarda da zai yi da su ɗan aljanna wanda ya fi wannan ya fi ma shiga aljanna girma wannan shine babban rabo ne ubangiji ta Allah ya shiga da kai aljanna ya ce ya yarda da kai ya gamsu da kai kawai kikenan ka shiga bajar rayuwar ka wannan alƙawari ne na ubangiji subhanahu wataala da yi wa mu'mini bayin Allah na gari sai Allah ta'ala yake
wallazi qala li walidayhi uffin lakuma ata'idani an ukhraja wa qad khalatil قُرُونُ وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين.
وبنجي تعالى والذي قال لوالديه a ayin da ta gabata an yi bayani masu kyautata wa iyayensu masu wa iyaye biyayya sannan kuma za a faɗi masu musguna wa iyaye da kuma makomarsu Allah ta lati wallazi qala liwalidayhi ka ga wanda ya gaya wa iyayensa uffin wato kalma ce da in balarabe ya faɗe ta ya nuna ya ji haushinka sai sake ce mata kalmatu tabajju ma'anan uffin a tabajjar ina jin haushi kamar ka ce kai to ko kai tsaki to duk wanda ya faɗi wata kalma ko wani sauti wa iyayensa wanda yake nuna yana jin haushin ku to ya aikata haramun kuma shi mai saba wa iyayensa ya sa Allah ta'ala ya ce kaga mai cewa iyayensa uffin da kuma kaitonku ko tsaki ko wata kalma makancin wannan ya dinga cewa a ta idani ni yanzu kwa dinga mini alƙawari an ukuraja wai cewa zan fita daga kabarina suna kira ka fa'i zuwa ga islam zuwa ga musulunci ne amma shi kuna cewa karshenku kuna nufin kuna min alƙawarin cewa in na mutu za ka tashi daga kabarina shi ne a ta idani ni an ukuraja kuna mini alƙawarin cewa za a fidda ni daga kabarina za a tashi ni za a yi tashin alƙiyama wa qad khalat alqurun min qabli alhalin jama'a da yawa sun shuɗe kafina alqurun jam'u qarni sune tsara mutane su rayu a shekara 100 wata 100 ta zo su rayu wai ga shekaru aru sun mutu mutane sun rayu sun mutu har yanzu ba wanda ya dawo ya zai bamu labarin ga abin da ya faru da shi bayan ya mutu kuma zaka sai za a tashi mutane wanda suke zubi kenan akwai tun da ake mutuwa akwai wanda ya taba dawowa duniya ne yace ai ga inda zaman kabari yake ko an tashi shi bayan ya mutu suka ce to tunda babu haka su ba su yarda da tashi a ziyawa to kaga wannan saurin kai ne ya yi mutu ba za a da ba an tashi ma alƙiyama za a tashi to shi ne suka ce ya ce yake ga iyayensa ya za ku ce wai za a tashe mu bayan jama'a da yawa sun shuɗe na an faɗi ƙurun ana nufin jama'a masu rayuwa a ƙarni wahuma yastaghisanillah su iyayen suna neman taimakon ubangiji ta Allah ya taimake su ƴaƴansu nan su zama shiryayyu duk uba na gari yana son ɗansa ya zama shiryayye ko da ya fanɗare zai dinga masa addu'a Allah ya shiryar da shi sai iyayen sai suka ce masa wai laka kai tonka amin kai imani da tashin alƙiyama inna wa'dallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ne cewa zai tashi alƙiyama wannan sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna la yaqsu man fil qubur an kiyama za ta zo ba shakka a cikin ta kuma Allah sai ya tashi wannan cikin kaburbura to da kai ce wai laka iyan ta maka kai son ka amin kai imani inna wa'da Allah haqqun alqawli Allah gaskiya ne al kiyama za ta tashi wa yaqulu shi kuma dan me saba wa iyan ta sai ce ma haza wannan bayani huke fa ba komai bane illa asatirul awwalin fa ce tatsuniyoyin mutanen farko wai ƙarya ne shi ne ma'anar tatsuniya ko za ka suka ce tatsuniya ne kawai to wannan suran ko wannan ayan wasu sun riya wai ta sauka ne akan Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq wai akan Abdurrahman ta sauka shi kenan ma'ana sai na Abu Bakar bayan ya musulunta iyansa sun musulunta ya zo kuma yana ta fama da ƴaƴansa yana ta fama da Abdurrahman bai musulunta ba ana ta ja da shi yana ta mayarwa da babansa ansa wannan ba gaskiya ba ne ruwan da ta zo da wannan ba ta inganta ba kuma Aisha ta yi inkari wannan ta ce ba ayan da aka saukarwa alu abi bakarin sai ayatu ne ayatul if sai ayoyin da suka sauka suratul nur wanda suka wanke Aisha suka ce ba ta yi dina ba wa'annan ayoyin su ne kawai suka sauka ko da haka wannan ba gaskiya ba ne cewa wai an saukarwa ita wai Abdurrahman ne Abdurrahman ya musulunta kuma ba a yi wani ja da shi wajen musulunci ba wani kissa da aka ce ya yi jayayya da iyayensa a lokacin da zai musulunta shi sai na bakar Allah ya kore masa iyayensa sun musulunta kuma ƴaƴansa ma sun musulunta ba tare da ya sha wahala ba to da haka wannan ayan ana magana ga dukkan wanda akan duk wani mai saba wa iyayensa ne kowa ne iyayensa suna kiransa zuwa ga musulunci shi kuma yana tirjewa yana cewa ba zai musulunci ba kuma yana ce musu uffin kaitonku ko tsafi ko makamancin wani to kaga wannan shine mafi karancin kalman da zaka faɗa ka zagi iyayen ka duk wanda yake haka ba dan albarka bane yasa Allah ta'ala yace wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yace imma yablughanna 'indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā ko da sun tsoma ne sun zame maka damuwa Allah ta'ala yace karka ce musu uffin karka musu tsaki karka nuna kagaji da su karka tsawata musu ka musu magana wanda take ta daraja ta darajawa to da haka ka kaskantar da kanka a gare su to bayan da mutun ya yi faɗi wata magana da za ta wato tunzura iyayensa in yi haka to ya yi kuskure to za ka samu a kowai da iyayensu suna ƙoƙarin su zama nagari yara daga cikin musulmanmu ma yana sai zama ɗan shaye-shaye mazinaci ɗan fashi da makami ɗan daba iyayen suna ta ƙoƙari su zama yaran su zama shiryayyu amma suna ja da iyayen wannan alama rashin albarka ce to kuma iyayen abin tausayi ne abin tausayi ne shine a nan su iyayen suke kiransa ya zo ya yi imani ya da tashin kiyama ya gyara halayensa shi kuma yana cewa sam shi ba haka wani shi ba wani wato wani abu sunansa tashi alkiyama yace bai yadda alkiyama za su tashi ba sai Allah ta'ala yace ulaika allazina
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
بنجي تعالى أولئك الذين haqqa alaihim alqawl kaga masu jayayya wanda suka ki imani nan su ne wanda azaba ta tabbata a kansu shine ma'anar alqawl da Allah ya ce sai ya cika wutan jahannama da mutanen da aljani to ta tabbata a kansu to da haka duk wanda yake jayayya da tashi alkiyama to wannan azabar Allah ta tabbata a kansa cikin wutan jahannama fi umamin qad khala min qablihi fi umamin ya shiga cikin wato zurin al'umatai qad khala wanda suka shuɗe min qablihi kafin su min aljinni wal insi daga aljani da mutane wato ya shiga cikin layin al'ummatar da suka kafurta a baya kuma za a je a sa su a wutar jahannama Allah ta'ala ya ce innahum kanu kafirin lalle wa'annan sun kasance masu asara waɗanda suke saba wa iyayensu kuma ba sa imani da tashi alkiyama wannan ayan tana magana akan masu saba wa iyaye da kuma wa'anda ba su bi iyayensu ba akan shari'a iyayen musulmi su kuma sun ƙi su musulunta sun ƙi su yi imani da tashi alƙiyama to waɗannan su ne wanda suka yi asarar duniya da lahira kuma su ne wanda kalmar azaba ta tabbata a gare su shine alƙawlu menene alƙawlun shine faɗin ubangiji ta'ala la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in kalmar ubangijinka ta tabbata ta cika da yake sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanna da duk wanda ba aljanna zai tafi ba to wannan kalmar ta tabbata a kansa na cewa sai an cika wutar jahannama dai inna ma waquduha an-nas wal hijara makamashin wutar jahannama mutane ne da zuwa to da haka azaba tana nan tana jira sannan kuma yana cikin tabaku wanda suka yi tabi a duniya da lahira shine ma'anar innahum kanu kafiri sun kasance masu asara waɗanda suka yi asaran gidajensu na lahira a lahira za su bar aljanna su tafi wuta kowane mutum yana da gidansa a wuta yana da gidansa a aljanna idan kai imani to sai ka tafi gidanka na aljanna kafuri ya je shiga gidanka ya haɗa da gidansa na wuta da gidanka sai kuma ka haɗa da gidan kafuri na aljanna tunda bai yi imani yasa aka ce ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun ومن الاسماعيل أجنة سنة ما سوغادو سنة غادن جدا جمو إذا بسو شغبا وغادا الدنيا كاي أثار إيمان إذا شريع الأيرا كاي أثار جدا سنة أجنة ومن أبنجي سبحانه وتعالى يكي تقول إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين هذا ما سو أثار ببا سنة نسكي أثار كاونا سنة إيالين سنة أجنة kai ganga kai asaran kanka ka ta duda kai asaran iyalenka don in iyalenka suna aljanna kana wuta kai asaran su in kuma duk kun tafi wuta tare kai asaran su domin azabar wuta jahannama kawai ta aike ka baraka kansu ba ma wannan shine asara babba mutumin da yake imani ko wanda yake musguna wa iyayen sai yake cutar da iyayen hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala unabbiukum bi akbari sabai bazan gaya muku laifin da yafi kowanne girma ba suka ce bala ya rasulullah ka gaya mana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al ishraku billahi wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa fa qala ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur wa ma zala yukarriruha hatta kunna lay tawtaka yace shirka wa Allah ta'ala babban laifi ne kada bautan Allah da bautan wani sai kuma na biyu shine uququl walidain wato saba wa iyaye shine yake bi laifi na biyu bayan shirka kuma inda Allah yake wa abudu wa abdullah wa la tushriku bihi shay'an sai ce wa bil walidaini ihsan biwa Allah ibada kar ku masa shirka ku kyauta ta iyayen kuma na kar ku saba wa iyaye kaga laifi daga shirka sai saba wa iyaye haƙi daga haƙin Allah sai haƙin iyaye sai haƙin iyaye manzo sun aice da saba wa iyaye babban laifi ne sai ce da shaidan zuci ne shaidan ƙarya yana kishingide ne ma ya tashi ya kwanta ya dinga mai ta ce da shaidan ƙarya an suka ce ina ma da yayi shiru sun ji tausayi to ka ji tsoron Allah ka bauta Allah ka kyauta ta iyayenka sai Allah ta alake mu
wali kullin darajatun mimma amilu wali وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
ومن قلت سالات ولكل ناغا قوان مؤمنين كافرين درجات متاكي مما عملوا لك أبو نسوائك إذن أيتين الخير كي تو أجلنا هوا هواني درجاني واتو سنة تسيا سما برغدهم أيتين كنا برغدهم إن ذاك بيع hawa 100 ne aljanna wani yana hawa na 1 wani na 2 wani har hawa na 100 shi yasa za ku shiga aljanna kuna da yawa amma kowa da matsayin sa to haka rayuwar duniya take ai ita rayuwar duniya ma haka ne duk muna rayuwa amma rayuwar wani tafi wani kyau rayuwar wani tafi wani jin dadi in ka je gidan wani kaga gidanka kai sai ka raina kanka in ka je gidan kaga gidan wani kuma sai ka yaba kanka sai ka gode wa Allah naka yafi nasa to haka rayuwar take haka abincin da muke ci to lahira ma haka ne daraja ne wasu sun fi wasu to sannan kafurai su kuma daraka ne wani kullin darajatun su kuma wani ya fi wani ƙasa duk za su shiga wuta amma wani ya fi wani kangarewa wani ya fi wani kafurci wani ya cutar da musulmi wani ya cutar da manzo Allah ta sama kaga wutar da za a sa shi ta daban ne ba za ta yi daidai da wanda za a ce shi kafurcin kawai ya yi bai tsokani kowa ba bai cutar da addini duk da cewa cutar da addini da ya kafurci amma dai bai fito a titi ba to kaga sai wanne ya zama yana ƙasa wanne yana ƙarƙashi kama mun nan to shine ma'anan wali kullin daraja min ma'abidi kowa da matakin sa daga abin da ya aikata mu'mine wali wafiyahum amalahum ma'ana ya ma dubi ya cika musu sakamakon ayyuka wa hum la yuzlamun wa ma za zalike su ba bazu da dai Allah muna da ayyukan su ga sunan su suka aikata ba wanne ya zalunce kuma rabbuka lillamin lil abi Allah ba zalunta wa nayi ko da ka kowa ya tafi duk yan wutar su tafi wuta ga munanan ayyukan su yan aljanna a cika musu ke yawan ayyukan su da ladan su kuma ba za a zalunce su ba su tafi to inna la halaya zimu misala darra wa inna allaha la yudha'ifa wa yutimu ladunhu ajran azim Allah ba zalunta ko ayyukan in kai kicin aiki za a ninka wa har zuwa 70 har zuwa ninki 700 har ninki da baƙiya ko da ka in ka je za ka samu tarin lada wanda zai kai ka aljanna matukar aiki ta musu Allah zai cika maka wannan sabo man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu sharri kuma ya dalbi kowa sai kansa domin shi ne me shi ne dai ai mun nan ali ba da aka shi wuta shi dawa kan amma dai an dalla ta ko sai ko sai in dau ga ka ganka aljanna da wuta akwai wuta ba kiyama ne bata tashi wannan shine amfanin mutuwa wanda yake kya aiki zai samu kya sakamako wanda ya muna na ayyuka za a masa mummunan hukuma bayan kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا أتكلم مكو sakamakon ayyukan mulkiyanan jama'a duk wanda aka nisa da shi sosai na ma aka kai shi aljanna aka samu babbar rayuwar duniya rayuwa ce ta to da ka sai sai an mutu ake samu wato kyawun sakayya yanzu da za a ce ba mutuwa ba tashin aljiyama kada ka sha wa banza kenan sallan da kake duk a banza Allah ina za ka samu sakayyan sa sai ka je lahira zakkin hajin ka kaurewa sabon Allah da kake duk a lahira ne za ka samu da kaga mutuwa alheri ne ga mumini tashi alkiyama alheri ne alheri don sai zai samu sakamakon ayyukan wanda ko ya saba wa Allah ta'ala ko imani ba shi kuma tashi alkiyama tashin hankali ne don sakamakon ba zai masa kyau ba to da kaga mutuwa mun murna ranar mutuwa mu da ranar da zamu haɗu da Allah ta'ala ya Allah ta'ala yi
wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
Ubangiji ta ce wa yawma yu'radu alladhina kafaru ranan bi tiroda wadanda suka kafurta alan nari akan wuta wato za a ɗebe su sai a tefa su akan wuta duk wanda ya kafurta wutar jahannama sai a ce musu azhabtum tayyibatikum kun tafiyar da jin daɗin ku fi hayatikum dunya a rayuwar ku ta duniya duk jin daɗin duniya ya ƙare a lahira sai azaba a lahira duk wanda bai imani ba in ma yayi abin kirki a duniya to Allah ya saka masa a duniya shikenan azhabtum tayyibatikum kun tafiyar da me da dadan ku fi hayatikum dunya wastamta'tum biha kun ji dadi a duniya amma jin dadi mai rudi mata'un qalil fal yawma tujzauna azabal hun Allah ya yi za a saka muku da azaba na walakanci bima kuntum tasabuna fil ardi saboda kasancewa da kuka yi kuna girman kai a bayan an samu da kuka gaskiya ba ku imani da Allah ba da manzon da kai yama ba ba ku kyautata iyayen ku ba sai za muku azaba ta walakanci saboda wannan girman kai da kuka yi bin ghairil haqqi ba tare da gaskiya ba ku cancanci ku girman kai kai waye dan adam da zaka girman kai me kai da babu kai aka yi babu kai aka yi ba kuma zaka mutu a tona kasa a bunne ka tsutsa ta sharba tsutsa ta cinye ka sannan daga haihuwanka zuwa yanzu dafan ba haya kake yi duk inda kake akwai ba haya a jikinka yanzu aka yayin ka kasai an samu tumbi wanda akwai ba haya a jiki to alfahari ne za ka yi me na girman kai a jiki ba girman kai to da haka rayuwar duniya ta ruɗe ku wa bima kuntum tafsuqun wato kun za a muku sakamakon mummunan azaba saboda fasikancin da kuka kasance kuna yi menene fasikanci shine al-khuruju an ta'atillah fita daga da'an Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ta'ala yace wa yawma yu'rabu alladhina kafaru 'ala an-nar ranar kiyama ita ce ranan da za a bijiro da kafirai akan wuta kowa ma ranar kiyama zai fito za a tallata shi in mai kyau kai a fada in mummuna ne a fada wa uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna wa qulu rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwal mara akwai furada ko saboda haka ubangiji ta ala ce wa urdu ala rabbika an bijiro da an tallato da mutane ga ubangijin ka sahu sahu kowa zai bayyana kamar yanda aka halice ki aka dai kamar yanda aka halice ki ajin kumuna kama khalaqnakum awwal mara saboda haka ka ga zo manzo sun ayace tasusharun yawm alqiyamati hufatan uratan burda za a tashe ku ranar alqiyama kuna masu loba kuna marasa takalmi kuma kuna tsirara haka kowa zai tashi wannan shine arzun nasi kenan wannan ya fito wannan ya fito sai a zo a tara mutane a farfajin alqiyama in an tara su kuma za a musu interview kai wane dan wane jikan wane kai kaza kai kaza yawma tubla sara'ir ranan da za a banka da sirri in da akwai kai ma ba wanda ya sani to za a tona maka asiri ranar tonon asiri ne ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma kowa Allah zai masa interview ba mai isarwa tsakaninsa da shi ya duba dama munanan ayyukansa hagwa ka gaba wutan jahannama ne a gabansa za a maka tambayoyi gashi nan an bijiro da kai sahu sahu kowa saboda haka za a tambaye ka ayyukan da kai ne me yasa kai kaza me yasa kai kaza an gama wannan kuma na kaiwa wutan jahannama su kuma a je a watsa su a cikin wutan jahannama to sannan akwai bijiro da ayyuka kuma al'arf wato shine hisabi to hisabin nan shine a tantance munanan ayyuka da kyawawa shikenan sai a zo a duba a ga munanan su kari da ko kyawawa in munanan ne ka tafi wutan kyawawan ne ka tafi aljanna to amma akwai hisabi mai sauki da ake ce masa al'arbu shi kuma Allah ta'ala zai rufa maka asiri kaɗan ne suke samu daga cikin bayin Allah Allah ta'ala ya maka sutura ba zai banka da ba sai ya ce a duniya ba ka aikata kaza da kaza da kaza ba sai ya ce na rufa maka asiri ba wanda ya sani sai ya ce i domin da yawa bayan Allah suna saba wa Allah inda za a tallata maka sabon Allah da suke yi wallahi wani yanka zai shi hanya ba za ka gaishe shi ba ko sallama ba za ka masa amma Allah ne ya rufa masa asiri abin bai bayyana a fuskansa ba ba a gaya masa ba saboda haka sai an je lahira sai Allah ya ce na rufa maka asiri a duniya bamban ka da ba kai kaza ke eh sai ya ce to kamar yadda a duniya na rufa maka asiri a lahira ma na rufa maka mun bayyana to kaga wannan kaɗan daga cikin bayan Allah ana samun masu wannan za a samu wannan garan ƙasa to wannan kuwa yana mana duk mai saba Allah a bayyane to wannan cikakken fadiri wanda yake saba Allah a koyi akwai ragowar imani tare da shi don yana kunyan wani ya gan shi irin wannan in ya san za a tona masa asiri zai jina ko bai zai yi ba kaga akwai alaman kirki tare da shi saboda haka mu ji tsoron Allah kar mu saba Allah ko a bayyane ko a sirrance domin Allah ta'ala yana ganin mu inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama ba abun da yake buya Allah ko a sama ko a ƙasa shine ma'ana inna Allah kana alaykum raqiba Allah ya kasance mai kula da ayyukanku duk abun da kake yana kula da kai shine muraqaba na Ubangiji ta'ala to sai Allah ta'ala idan ya sa su a wutar jahannama sai ce musu kun tafiyar da jin daɗin ku a rayuwarku ta duniya kun ji daɗi a can to saboda galibin mutane jin daɗi ne yake roƙansu ba ma kafirin ba musulman ma wani ya samu dukiya yayi arziki to shi sai ya ga kamar Allah ya fi son sa akan kowa sai zama ba ruwansa da ibada yana walakanta mutane sai saba wa Allah subhanahu wa ta'ala to da yana ganin shi ya shiga daula to kaga wannan ba shine ma'auni ba inda arziki shine yake nuna Allah yana son mutum da kafirai ba su yi arziki a duniya ba da ko makwalwa ɗaya na ruwa Allah ya ce ba za su sha ba inji manzo Allah ta kuma amma yanzu in ka duba duniyan nan suwa suka fi jin daɗi a zahiri kafirai ne yanzu da zaka je kasar kasashen turai nan kaga yanda suka gina kasar su kai sai kaga kamar a cikin boda kake ba in ka ga yanda suke rayuwa komai suna da jinin ci gaban rayuwa sai kaga kan cikin wahala kake amma nan ba shine ma'auni ba imani da Allah baka imani shine yake nuna Allah yana son ka saboda ya saka cikin waliyansa cikin bayin Allah na gari amma ba wancan ba wani umani Allah ta ce wallahi ba don kar ma mutane abun ya zama musu fitina ba da duk wanda ya zama kafiri gidansa sai ya zama na zinari ma kawai da azurfa amma inda za a zama duk wanda duk wanda yake kafiri Allah zai masa wadata ya masa komai da komai na duniya mutane sai su dinga kafirta saboda me saboda galibin mutane duniya suke so to sai zama a kafirin ma akwai masu shan wahala to da haka sai Allah ta'ala ya ce musu azhabtum tayyibatikum kun tafiyar da jin daɗin ku wato jin daɗin da ya kamata ku ji a lahira yanzu kun riga kun tafiyar da shi a duniya ma'ana kun ji daɗin ya wuce yanzu a duniya kuka ji daɗi lahira ba za ku ji daɗi ba ko kaɗan wastamta'tum biha kun ji daɗi a duniya saboda haka jin daɗin duniya na ruɗi ne kar ka yarda da shi duniya ba komai bane hiya duniya aqallu min alqalili wa ashquha adallu min alqalili duniya ta fi komai dan kadan in akwai dan kadan ma to ba abin da yake abin da duniya ita ce yar kadan din kadan in an kwatanta ta da lahira ba komai bane kuma yanzu za ta shige ta rude ka mata'un ne qalil mata'un ghurur jin dadi ne dan kadan kuma mai rudi yanzu zai rude ka kaje ka bata sai ka je lahira ka je ka shawa to dan jin dadin duniya kadan ji shi don ka samu daman bautawa Allah subhanahu wataala amma ba haramta maka shi ba ul ma harrama zinatullahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati min al-rizq ba wanda ya haramta ka ji dadi a duniya ba wanda ya haramta maka ko kai ado a duniya eh Allah ya halatta mu'mine da kafirai in je lahira kuma iya na mu'mine ne kawai jin dadi to kada garin jin dadin ka je ka tafiyar da jin dadin ka na lahira gaba daya shine abin da ake nufi ka ji tsoron Allah ka kyautata wato ainihin imaninka idan baka yi haka ba to kana da girman kai kuma kai fasiki ne Allah ta'ala ce zai maka sakayya na walakanci ranar alkiyama azabal huni azaban ma na walakanci ka walakanta saboda girman kai da kake baka son gaskiya ka rena mutane kana walakanta mutane da kuma fasikanci da kake yi fasikanci shine alkhuruju an da'atillah fita daga da'an Allah duk wani nau'i na sabon Allah fasikanci ne duk abin da zakai ka saba Allah to ka fita daga da'an Allah ta'ala kai aikin fasikanci wannan ko zai kai ka wutar jahannama Allah ya tsare mu da tsarewansa Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam tu
mai tambaya yake cewa liman da ya karkace alqibla a masallaci yayin da yake jin sallah ne matsayin sallah
eh to in bai sani ba har ya gama sallah kai in kuma yana cikin ya gane sai ya dan karkata ya koma alqibla kuma sallan ta yi mutanen Quba wani kauye ne kusa da Madina amma yanzu yana cikin birnin Madina lokacin da aka juyar da alqibla aka ce a daina kallon Baitul Maqdis a koma kallon Kaaba bayan da an yi wata 16 ko 15 ana kallon wato Kaaba abin da Baitul Maqdis a Madina Allah ta'ala ya saukar da kallara ta kalluba wajhaka fis sama falan wali annaka qiblatan tarbaha fa wali wajhaka shatr al-masjid al-haram to sai aka ce a juya a kalli Kaaba manzo sun yayi sallan azhar ya kalli Kaaba yayi la'azhar a masallacin sa ya kalli Kaaba magariba ya kalli Kaaba isha ya kalli Kaaba duk mutanen Quba ba su da labari su suna kallon Sham wato ana kallon kudu ayi sallah a Madina su suna kallon arewa wato san an canja alqibla ba da su ba suka kabbara sallah suna kallon arewa yanda alqibla take a da suna cikin sallah a masallacin Quba to ni bawon Allah sai yazo shi kuma yayi sallah tare da manzara kuma sallolin da suka wuce ya san cewa an canja alqibla sai ce wa mutanen Quba sai ai je da daddare jiya an saukar wa manzara kuma wahayi ya juya alqibla sa an koma Kaaba ku juya ku kalli Kaaba sai suka juya ba sun yi raka'a daya sai suka juya suka kalli Kaaba suka kare ta sallan kuma sallan ta yi me yasa ko da ai ba su san an canja alqibla ba wa surama azhar ba wa surama la asr ba wa surama ghariba wa surama isha ba wannan raka'a dayan ma da suka kalli Kaaba ba surama ta ba ai suka kalli Baitul Maqdis ba surama ta ba wannan shi yake nuna idan ka zo kai sallah nan ka dauka gabar ne a Najeriya kenan ka dauka nan ne alqibla sai da ka gama sallan ka sai aka ce maka ayyan maka kalla to sallan ka tayi ka kama hanyar ka tafi sai dai sallah ta gaba ka gyara amma sallan tayi in ka kidi me ka rasa ina ne alqibla take ka kasa ganewa ko ina ma ka kalla kai sallah sallan ka tayi in kana cikin sallah kana kallon kudu ko arewa ko yamma kai wasu rakoi sai wani ya zo ya ce maka ai ga inda alqibla take ka juya ka kalli alqibla ka kare ta sallan ka kuma sallan ka tayi kuma ba kabli ba ba ani wannan ita ce shari'a
wanda ke cewa mallan idan mace ta yi zina sai ta zo haihuwa ta mutu shin ta yi shahada
wannan da zo muka amsa tambayar nan ko ina ga gidan rediyo ne fatawan gidan rediyo wani ya tambaye mu wannan tambaya ko kila ma wannan din ya aiko ba an sa masa bajiya a muka ce rahmar Allah ta'ala tana da yalwa a cikin hadisi kudusi ubangiji ta'ala yana cewa sabaqat rahmati qabli rahmata ta riga yi kushi na manzala ta sama yake duk matan da ta zo da tare su auren haihuwa ta yi shahada ba za mata tambayan kabari ba a bambance wanda ta zo haihuwa da na halal ko da na haramun ba hadisin bai bambance ba to kai don me yasa za ka bambance ita wanda ce ne tai cikin shegen ai fata muke Allah ya gafarta masa ya sa ta aljanna ba addu'a muke Allah ya je ya sa ta auta ba to tsayi ne hau ne ya hauka ko hau ne ya hauta to so da haka ga wata tayi dina tayi cikin shege ta zo haihuwa ta mutu to muna addu'a Allah ya gafarta mata zinan da ta yi kuma Allah ya bata ladan wahalan da ta sha na haihuwa Allah ya karbi shahadanta Allah ya sa ta aljanna Allah me zai rage ka zaka rego
ko shikenan
kai ma kana saba Allah ta'ala kana yin manya manya sabo baka tausayin kanka baka son Allah ya gafarta maka to ka tausaya wani saboda haka ko nabi ne sai shahada yi yanzu idan mutum ya zo mutuwa wani yana shin wahala wajen mutuwa yana shin wahala alaman ba mutumin kirki bane amma malamai suka ce wannan wahalan kafara ne na laifukan da yawa Allah wani daga nan wahalan ta kare in yaje kabarin sa ma zai je shiga daula ne kawai miskin ne wani kuma a kabarin za a yi ta'azzartar da shi a yi ta'azzartar da shi in yaje lahira kawai sai tafi aljanna an gama masa azaba wani kuma ba an azabtar da shi in ma ba gama karkade masa kura ba sai an kai shi wutar jahannama a je a karkade masa kura ko na shekara miliyan 2 ko 3 sannan a karshe a je a sa shi a aljanna matukar yana da imani to kaga abun hawa hawa ne kowa da ta hanyar da ake kankare masa laifukansa to ita kuma ta sha wahala a nakuda har ta mutu shikenan ta samu kafara ne mai na laifin da ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala don Allah bai ce ba zai karbi tubanta ba ina fatan kuma Allah ya ba ta shahada din sai kuma wanda kuma suke raye su kiyaye sabawa Allah subhanahu wa ta'ala saboda kun ji irin tambayoyin da ake yi wuta kawai ake son ku tafi saboda haka sai ka kiyaye kada a yi ta maka bakar addu'a bayan kare su Allah ya kawai
rage ta malam ne matsayin DNA test da ake yi shine kwayoyin cuta da kwayoyin da ake nema wani halitta tsakanin ɗa da uba don gane
ya halatta amma ba a shari'a ba a hukunci da shi kai tsaye amma dai alama ne wato shi wannan abun nan din kaman kafi abun nan kiyafa ne a can lokacin manzala kuma akwai kiyafa wato kiyafa shine idan ana son a gane wane dan wane ne akwai wanda Allah ya kore musu da gane kamanni ko kafafuwa suka duba kawai za su ce wannan dan wannan ne ko akwai dangantaka tsakanin wannan da wannan to kuma ana amfani da wannan wata ran Usama da Zaid ibn Haritha suna kwance sun lullubu kafafuwan su a waje sai wani mai irin wannan ilimi yace inna hadhil aqdam ba'dha min ba'd yace shashin wayannan kafafuwan nan shashin su sun fito daga shashi kuma da da uba ne manzo Allah ya farin ciki da wannan kaga kenan tabbas shi Usama dan Zaidu ne kawai babu wani tuhuma to ana iya gane da ta wannan musamman lokacin bayi lokacin da ake abun nan ake da bayi haka wannan ya sa da wannan baiwar wani ma ya sa da za su gane dan nuna yin wannan ana ce masa kiyama to sai aka zo aka ci gaba ana iya gode jini a gane wannan jinin wane ne su abin da suke iya ganewa wannan jinin jinin wane ne zai iya zama ɗansa ne zai iya zama jikansa ne zai iya zama kawunsa ne ko babbansa ne ko makamancin wannan amma ba za a rubuce don an yi abubara ce ai wannan ɗansa ne ko babbansa ko yayansa ko ne ba amma ana iya gane mai jini to zai don ana shakkan wannan ɗan wane ne ɗansa ne ko ba ɗansa ba ne sai aka gwada sai a ce ɗansa ne ana shakkan kawunsa ne ko ba kawunsa ba ne sai aka gwada jinin ya nuna akwai alaka ta mai ta jini a tare da su saboda haka ya halatta a shari'a a yi wannan gwaje-gwajen don cire wani shakka cire wani wato shubuha amma idan akwai dalilin da zai sa a yi wannan abu in ba wani hujja kuma to babu buƙatar a yi wannan in to non asiri ake son a yi babu buƙata don a gane wanda ya kan cikin shege ne da ita ko kuma a mijinta ne misali ta tana da aure sai ta haihu shikenan ana son a gane dan nan namijin ne ko kuma abokin mijin da ake zargin nan shine mata ciki to sai a zo a ce an kawo ta na'ura an dauki ni an gwada ba yadda da wannan ba Allah ya riga ya kunce ya ce alwaladu lil firashi da namiji ne kawai dai mutum yana da mata ko ta yi zina in dai ta haihu to ɗansa ne shikenan dan ana nema masa uba ana nema masa rufin asiri don kun gano dan shege ne ba kun walakanta shi ba shi ko ba laifinsa ba ne ko da aka an riga an yi wannan hukunci to a irin wannan babin ba za a yi ba amma yin a babin gado ne ana son a yi a fitarwa da ɗa haƙƙinsa ko uba haƙƙi ko wani ɗan uwa wannan ana iya yin wannan ko gawa ne ana son a ba su gawarsu ana son a gane cewa ɗan nawa ne ne duk wannan ana iya yi abubuwan da shari'a ba ta riga ta yanke hukunci ba na'am
wanda ke cewa malam ina da ƙanne to kuma na san da subahi idan aka yi da sallah idan mutum sai yana ta tasbihi har rana ta fito zai samu lada kamar na hajji da umra to malam ni kuma nakan dawo gida a wani lokaci in karantar da ƙanne na alqur'ani shin na tsaya na yi wancan tasbihi har rana ta fito shi ya fi ko kuma dai in dawo in karantar da su
ka dawo ka karantar da su shi ya fi saboda idan ka tsaya ka yi zikiri har kai sallan ka amfanar da kanka ne kawai amma in ka dawo ka karantar da ƙanninka ka amfanar da kanka ka amfanar da ƙanninka malai sun ce annaf'ul muta'addi khairu min an-nafs al-qasir wato amfani wanda zai amfane kai amfani wani yafi wanda zai amfane ka kai kadai saboda haka ka zo ka karantar da ayanka kuma zaka samu amfani zaka samu lada da yawa maimakon kuma su zama ba mai karantar da su ka kuma kana zikiri a masallaci ran da babu karatun sai kai wannan zikiri zaka samu wannan ladan kuma na
wanda ke cewa mallam mutum ne yake da genotype AS kuma wato yana shan wahala jikinsa na karewa wani lokaci idan yayi azumi yana shan wahala wani lokaci kuma dai baya shan wahala sai to yanzu mallam wanda idan yayi randa bai azumin ba zai rama ne ko zai ciya
wai na ka samu wannan bidiyon kuma cewa an ka da genotype AS cewa zaka sha wahala sai dai SS dalilin mutane suna da shi ko mun ga sun kwanta a cikin azumi na wahala da ai AS kariya ne ba wai cutan ta shige ka bane amma in kuka hadu da mai AS mace AS namiji AS to dukkanin su kariya suna iya haifan mai AS shine mai sikila okay mai sikila kuma cuta ne amma AS ba cuta bane shi yasa ma likitocin zamani suka ce AS baya canjawa saboda ba cuta bane bai da magani kwata kwata ba a canjawa amma yanzu akwai wasu masu kokari irin masu magunguna na Islamic medicine za a ce ko duk da cewa wasu ba Islamic din bane ma'ana dai magunguna ko na gargajiya ko na abun nan ko na Islamic din wasu sun ce yana canjawa in an yi dace yana canjawa to ko ba cutan bane Allah yana iya canja shi amma dai a ce wa mutum yana da AIDS yana kariya a ce wa ba zai azumi ba yana shan wala daidai wata cutan dai daban dai ba wannan wannan ba cuta ne amma in kana da sikila SS ne da kai to ko shakka babu wannan kan ciwo ne idan ya maka tsanani ka sha in ba ka yi azumi ba ka sha in za ka iya kuma ka kai amma in baka gane ba AIDS ba SS ne da kai ba AIDS ne kuma ka ji kana shan wahalan azumi to wani abu ne daban ka je ka gaya wa likita ya duba maka matsalan ka don a wajen likitoci AIDS ba cuta ba ne shi yasa ma ba su nemi magani sa ba ma ballanta za su iya canja shi na'am Allah ya samu dace ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين